الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنقوام السلو دسوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مو دساكي هدوا أجين تفسير القرآن من جرمة واندبو تيغا باتسوا أجين واندن وطن رمضان من البركة يولي تنين hudugo watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul mu'minun jiya mun tsaya aya ta 44 yau zamu tashi ta 45 kuma arsalna musa wa afahu wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gaya muna annaba wanda ya kirgo annabi Nuhu, annabi Hudu ko annabi Salihu da wasu annaba da suka dinga tahowa tattara jaridar juna bayan su sai Allah ya ce summa arsalna Musa wa akahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin sannan muka aiko annabi Musa da dan uwan shi Haruna wanda shi annabi Musa ya nemi a bashi manzanci kamar da yake cikin suratul Taha ij'al li waziran min ahli harun akhi Allah ya bashi kuma manzancin ya karba ma annabi Musa ya sa annabi Harun shi ma ya zama manzo kamar annabi Musa sai Allah ya ce sai ya aike su bi ayatina da ayoyin mu ayoyi wanda ake karantawa na Taurat da ayoyi tuto ayatin ayoyi guda tara da Allah ya ba mu labarin ya ba annabi Musa a matsayin mu'jiza wa sultanin mubin da kuma hujja bayyananna wanda ke wannan hujja bayyananna wasu malamai suna cewa shine hannu da yake sawa yana fitowa a ga haske baka in shine hannu yana cikin wayancin ayoyin guda tara baka ne sai kasance aqul khasi alal am an yi aqfin khas wanda ake bantacce ga wanda adduka wato suna cikin ayatin da aka ba su shi suna ka kebance hannu domin hannu shine babban mu'jiza ta annabi Musa alaihi salam cikin mu'jizojin da aka bashi ya fidda hannu ne yayi haske sai Allah ya ambatai bayan ya ambaci ayoyin duka a aike shi ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutane ne annabi Musa alaihi salama aike shi zuwa ga gunduna biyu na farko fir'auna da mutane ne na biyu kuma zuwa banu isra'ila don haka bayan an halakar da banu fir'auna a cikin ruwa annabi Musa ya ci gaba da samun wahayi yana kira banu isra'ila zuwa ga fahimta ta kwarai kuma wahalar da ya sha ga banu isra'ila ba ta takaitu daga wahalar da ya sha daga fir'auna ba Fir'auna ya ba mutane annabi Musa su ne banu Isra'ila azaba ta yana yanke ƴaƴansu maza yana azabtar da mata yana yi musu dukkan nau'in azaba su kuma banu Isra'ila sun ba annabi Musa wahala ta tambayoyi cewa sai ka san musu almannu wa salwa sai ya cewa ba su imani hatta na Allah jaharatan sai sun ga Allah kwata-kwata a fili da abubuwa daban-daban wanda suka yi ta tambaye annabi Musa sai mai kazafin cewa yana da gwaiwa annabi komai idi Allah na ilahan kamalahum aliha duk wayannan sun auku ne bayan wucewar fir'auna bayan halaka fir'auna zaka shi annabi Musa an aike shi zuwa ga mutane kashi biyu na farko fir'auna wa mala'ihi na biyu kuma banu isra'ila fastakbaru sai fir'auna da mutane suka yi girman kai wa kanu qauman alin su kasance mutane masu girman kai da istikbar da ulu dukkanin su girman kai ne amma girman kai ne kala biyu istikbar shine girman kan kai kaki a ce kai kaki kaga cewa ka fi karfin kai ba za ka yi ba shi kuma ulu shine girman kan da a ce ka ayi sai ka ga kai ma baka ciki kai Allah kai ba da kai ba don shi da Allah na ba mu labarin shedan sai ce ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya Allah yake tambaya shedan lokacin da yace yayi ma annabi Adam sujuda bai yi ba yace ma mana ka an ta sujuda lima khalaqtu bi yadayya ni ya hana kai sujuda kai iblisa ga abinda ne halitta da hannuna inji Allah astakbarta shin irin nau'in girman kanka istikbar ne ganin cewa kai an umurce ka kai kaci ne da gangan am kunta min al-alin ko kana cikin wannan ganin baka cikin wannan tunda mala'iku aka ce wa in kunna lil mala'ikati sujudu li adama tunda mala'iku aka ce aishin kai ka fahimci cewa kai baka cikin su ne irin girman kan kai ka fi karfin ka shiga ciki ne baka ciki ko kuma ka san umurce ka kaki shine na Allah ya hade mu mutanen Fir'auna yace fastakbaru suka yi girman kai na cewa a ce su yi su ki wa kanu qauman aliyin kuma sun kasance masu nau'in girman kai suna ganin ba su ba da su ba irin wannan nau'in girman kai na ulu irin ne Fir'auna yace shine ana rabbukum la'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban sanan ban san akwai wani ma uban ajin bauta ba ni ba wato son ni ban cikin wannan abin da aka yi ko annabi mutane na ta karfin nan ban ciki ba da ni ba sai wannan yace ma ulu zaka dukkanin su Fir'auna yayi astakbarta am kunta min al-alil irin wannan uluwi na ganin cewa ka fi wasu ka fi karfin su ka fi kai asa da kai cikin abu in an yi umurni irin ne ne Allah baya so kuma irin masu irin wannan ne ba su samun ranar lahira wato tilkar darul akhiratu naj'aluha Allah ke tilkar darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wacce ita ce gidan lahira wanda muka tanada ga wanda ba su son uluwi a kasa wato ba su son su ga sun fikowa uluwi shine girman kan ganin kai ba da kai ba yana magana mutane kai baka ciki zaka girman kai illa ce girman kai muni abu ne mai muni mai kudi kake mai mulki kake malami kake mai wata nasaba kake mai wata mai wani mukami kake ya kasance mutum biyu uku su shedan maka akwai kibru akwai girman kai gare ka akwai jin kai kana jin ka fi kowa wannan matsala ne annabawan Allah da mafita cikin mutane ko da suna kankantar da kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaba'u ya ku mutane ku kankantar da kanku hakka daya ga yafi daya duk lokacin da kake ganin kai kafiwa ne kai banda kai su wane daban wane irin wannan mushrikan makka suka yi suka ce su ba za a hada su da talakawa ba suna ganin bai kamata ai umurni ya kasance suna ciki ba ya kasance su da manya manya suna tare da su Bilal suna tare da su Ammar da sauransu ba sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya fifita su Bilal din da Ammar akan su kamar yadda ya nuna a yakin Badar zaka mai girman kai karshe ne ya kaskasta a nan duniya kamar yadda Fir'auna ga Allah ya gaya mana ya kaskasta ya nutse cikin ruwa a shi yana cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti fa ajrahu Allah ta'ala al-anhar yana ganin cewa duk koranmu suna tafiya kasare ne sai Allah ya sa shi ya diga can kasan koranmu ya kasance a ya nutse cikin ruwa suna bi ta sama ne shi da yake cewa ruwan suna tafiya min tahti a kashi ne haka mutanen makka da suka irin wannan uluwi na ganin ba za su hadu da su Bilal ba za su hadu mujir ba za su hadu da su Umayya Allah ya sa su Bilal din suka kashe su a ranar yakin Badar suka kaskasta aka ja su aka je cikin kalibi Badar cikin lalatattar rijiyar nan ta Badar ya kasance ko binnewa ta kauye ba su samu ba yadda irin su mushrikai ake binne su ba haka aka yi musu ba cikin rijiya aka jefa su zaka mu guji girman kai wanda adda ƙwarar azzara ta girman kai annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba in ƙwarar azzara ta girman kai gare ka ganin kafi wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dayanmu yana son tufafi ne su kasance masu kyawu takalmi ne ya kasance mai kyawu wannan girman kai ne annabi ya ce a girman kai shine kin gaskiya da ganin cewa kafi wani kin gaskiya da ganin cewa kafi wani wannan shine girman kai don haka Allah ya yi muna magani qalu anu'minu li basharaini فقالوا سفر أولى المتانين سكتي أنو أمينو لبشرين مثلنا زامو إيماني دمتاني إرمو واتوا إن النبي موسى النبي هارون راكا يقومون سوما متانين راكا يزامو إيماني دمتاني إرمو واتوا إنه إرمو هجد دمتاني النبي نو سكا بي إرمو هجد دمتاني النبي هود سكا بي إرمو هجد دمما غسا هجد سكا بي شيء باس إيماني لأنباوا tun da dai kuma mutane ne ga Fir'auna shi ma haka yace anu minu li basharain mithlina za mu imani da mutane guda biyu irin mu na cikin suratul isra sai Allah yace wannan shi kana duk mutane su yi imani wa ma mana annas an yu'minu
ربهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا
Allah ce ma mana annasu an yu'minu in ja'ahumul huda liya hana mutane su imani bayan shari'a ta zo musu illa an qalu aba asallahu bashar rasula Allah yanzu aiko mutum a matsayin annabi wannan shine hujjar dun mushrikai da basu imani ba na annabi Musa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba sun yi irin wannan akan su Allah yake magana cikin suratul isra da na annabi Nuhu annabi Hud da duk annabawa gaba daya annasu mutane gaba daya sun ki imani domin a aiko mutum suna ganin ba mutum yadda ake aiko ba mala'ika yadda ake aiko sai Fir'auna ya ci gaba da ba da wata hujja sai ya ce wa qaumuhu ma lana abiduna gaya mutane ya zamu imani da mutane guda biyu irin mu gaya mutanen su bayin mu ne wato banu Isra'ila bayu ne na Fir'auna da mutane ne kaga wannan hujjar da ya bai kenan ba mu imani wannan addinin karkasattu ne bayin mu ne suke yi mana hidima wannan kuma ba hujja bane irin abin da mutanen Makka su ma suka yi kenan suka ce ba za su yi imani ba sai an kori irin su Bilal sai an kori irin su Suhaib sai an kori irin su Ammar bin Yasir sai an kori irin waɗannan bayi sannan su shigo ba za su shigo ba sai Allah ya ce wasu yau ne suka kama alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi alladina yad'una
rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin mutanen Makka abin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sai an koyi kanana za su yi imani sai Allah ya ce mai wasu gurna suka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya kai annabi kai hakuri da wayannan dake ambaton ubangijin su safe da yamma suna neman yaddar shi wala ta'du aynaka anhum kada ka tsallake idon ka daga gare su turidu zinatal hayatid dunya kana son kawar rayuwar duniya wayannan mushrikan Makka da adda kudi da sauransu don haka cewa haka Fir'auna shi ya fara wannan magana da mutane ne a nu'minu li basharaini mislina za mu yi imani da mutane guda biyu irin mu wa qaumuhu ma lana abiduna alhali mutanen su bayin mu ne don haka suna ganin addinin kaskasattu ne suna ganin addinin talakkawa ne suna ganin addinin bayi ne anan kuma akwai jan hankali bai kamata musulmi yayi aikin kaskasci kasan kafiri ba saboda wannan yana cikin abin da ke hana kafiri yayi imani cikin dalilin da yasa Fir'auna da mutanen ne ba su imani ba domin banu Isra'ila suna aikin musu aikin kaskasci don haka musulmi yana halatta yin mu'amala ta saye da sayarwa da sauransu ga wanda ba musulmi ba amma idan shi kai mai aikin kaskasci wannan bai kyautu ba a ce kai kawa kafiri gadi ya dauke ka na gida yana can gida zama ne kwance kai kuma kana nan kane mai gadi ai ya kamata ka samu baro kai fushin baro kai ka samu abinci ya kamata ka je kai noma ya kamata wani aikin karfi amma aikin kana nan yana cikin gida ne kane mai gadi wasu suna daukan musulmi ne musu kula da kare kiga kake kula da kare da wajen cin abincin shi da wajen kashin shi kai ka wanke mai kashi kai ka kula wannan bai kamata a samu mumini yana irin wannan aikin kaskasci ga kafiri ba saboda irin wannan ke sa kafiri ya ki yarda da addini ya ga addinin kaskasattu ne yanzu din irin wannan malamai sun ce bai dace ba to ina ga zuwa bara coci sai mutun ya bar Sokoto mutun ya bar Kano mutun ya bar Arewa da kudin mota zuwa Lagos wai zai je bara ina zai bara a coci zai bara bakin coci Abuja zaka yi mamaki mutun ya bar Sokoto mutun ya bar Zamfara mutun ya bar garuwa mutun ya bar Yobe ya zo bakin coci Abuja yana bara kasa abin da kake a wannan wurin cewa kake ya tafi na cewa Allah uku ne baka damu ba shine damuwar ka ba kai rai ya baka 50 ko 100 sannan in kana da kudin mota daga Sokoto zuwa Abuja daga Yobe zuwa Lagos bai halatta kai bara in dai kana da kudin mota da za su kai ka to kai amfani da su ka ci abinci in na ci abinci yau to da me za an ci gobe kaga dogon guri gare ka ba bukata gare ka ba mai bukata bai dogon guri cewa me zan ci gobe da jibi da jibi abinda zaka ci gobe bai halatta kai bara abinda zaka ci gobe yau yau bari in yi baran abin da zan ci gobe baya halatta yana halatta kai baran in baka da shi wanda zaka ci yau to tunda kana da kudin mota da zaka kai ka Lagos da zaka kai ka za su kai ka Onitsha za su kai ka Abuja wajen bara to baya halatta asali ma kai bara zaka mu ji tsoron Allah mutanen mu suna kaskasta kansu ga waɗanda ba su cancanta a ƙasarsa su ba. Na farko Allah ƙalla akwai rashin jin zafin ana shirka da Allah. Mutum ya fito da coci wajen shirka da Allah, wajen abin da addininka bai yarda ba, amma kana bi ne kana yan maka, kana bi ne kana girmama shi, kana faɗa mai babban magana. Shi ya fito daga zagin Allah, sai kuma kana girmama shi, kana yaba shi, domin ya baka 50 ko 100 ko 500 ko 200, ko ma ya hana maka, domin ba dukkanin sai an roƙe su suka bai ba. Masu barar nan kai magana da su za su ce maka wai can an ti bai, har kina harka ta koma harka tarawa ce. Almajiran da suke zuwa Lagos su yi bara a bakin coci, da waɗanda ke zuwa Abuja su yi bara a bakin coci, da waɗanda ke zuwa Onitsha su yi bara a bakin coci. Wannan abubuwan ni na gani da idona, ban cikin kowa ya sani, ba wai labari ba ne. Waɗanda ke zuwa suke nan ba a samu. Almajiran da annan mutuwa suka yi saboda rashin abinci, su kar ashe asali in rashin abinci ne ke sa a yi baran, ke bai kamata ka je irin waɗannan wuraren ba. Cewa an fi samu can yana nuna cewa ajiya kake so ka yi, ka mai da abin sana'a. Don haka bai kamata a samu musulmi yana aikin ƙasƙarci ba, yana bara, yana kare kan shi ga wanda ba musulmi ba, domin wannan shi ya hana Fir'auna da mutane ne su yi imani. Duk da Banu Isra'ila ana azabtar da su ne, su akan dole suke yi, amma cewa Fir'auna ya yi da mutane a nu'minu li basharaini mislina, mun za mu yi imani da mutum biyu irin mu, wa qaumuhuma lana abiduna, sannan mutanen su bayin mu ne. Kaga Fir'auna shi ma ya san mutum ne, ashe ba Allah ba ne. Shi ma ya san wanda an mutu iri ne shine Annabi Musa da Annabi Haruna. Don haka a nu'minu li basharaini mislina, nan Fir'auna ya faɗi gaskiya, Annabi Musa da Haruna su ne basharaini iri ne, su ne mutane, shi mutum ne. Cewa ana rabbukum la ala ashe ƙarya ce ya yi, cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi ashe shi ma ƙarya ya yi. Iga yanzu Allah ya matsi baki ne ya faɗi gaskiya, ya ce a nu'minu li basharaini mislina, sai za mu yi imani da mutane guda biyu iri na irin mu. Wa qaumuhuma lana abidun, kuma mutanen su ne muna bauta. Fa kazzabuhuma.
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.
الله يكفى كذبوهما Fir'auna da mutane ne suka ƙaryata Annabi Musa da Haruna, su ne huma suka ƙaryata su biyu. Fa kanu minal muhlikina, sai suka kasance cikin waɗanda aka halaka. Watan Fir'auna da mutane ne su aka halaka, ba mutanen Annabi Musa ba duka. Kamar yadda lokacin Annabi Nuhu mutane ne gaba ɗaya aka halaka, sai wanda suka imani da shi. Lokacin Annabi Nuhu da aka yi ruwan tufa, na duk mutane ne suka halaka. Illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, sai waɗanda Allah ya riga ya zaɓe su, ya yi alƙawari ba da su ba, su ne wanda suka yi imani. Wasu lufiya min kullin zawjaini ithnaini, mutanen Annabi Hudu da aka halaka, kuma dukkaninsu aka halaka, sai wanda suka yi imani da shi. Mutanen Annabi Salihu haka aka yi, amma shi Annabi Musa ba duk mutane aka halaka ba. Fa kazzabuhuma fa kanu minal muhlikin, ka auna da mutane ne suka ƙaryata Annabi Musa da Haruna, suka kasance cikin waɗanda aka halaka. Bakatin Annabi Musa aka yi ta halaka mutane, bayan Annabi Musa ba halaka mutane gaba ɗaya ba. Don shi Allah ya ce walaqad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakta alqurun alula, wa hudan wa rahmatan lillahi yatazakkarun, la'allahum yatazakkarun. Allah ya ce walaqad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alqurun alula, haqiqa mun bawa Annabi Musa littafi bayan mun halaka karnukan da suka wuce. Wannan ya nuna cewa an halaka mutanen da suka wuce ne kafin zuwa Annabi Musa. Shi Annabi Musa mutane ba su daga cikin halaka ba, don shi ba a halaka Banu Isra'ila ba. Don shi ba a halaka Banu Isra'ila ba. Sai Allah ya ce fa kazzabuhuma fa kanu minal muhlikin, sai Allah ya ce walaqad atayna Musa alkitaba la'allahum yahtadun. Allah ya ce walaqad atayna Musa alkitaba, haqiqa mun baiwa Annabi Musa littahi la'allahum yahtadun, ko domin za su samu shari'a mutane ne. Kaga Allah yana ba mu labarin Annabi Musa da Annabi Harun, amma nan sai Allah ya ce walaqad atayna Musa alkitaba, haƙiƙa mun ba Annabi Musa littafi, ba ya ɗaya Annabi Haruna ba, domin Annabi Haruna ba ba shi littafi ba. Annabi Haruna yana hukunci ne da At-Taura, wadda yake ita ce ta mutane wadda aka ba Annabi Musa. Don haka sai na Allah ya keɓance shi ɗaya da ambato. Bayan ya ambaci Annabi Musa da Haruna, ake su zuwa ga Fir'auna, nan sai ya ce walaqad atayna Musa alkitaba, sai Allah ya ce mai gaba.
وجعلنا ابن مريم وأمه آيةً
Allah ya ci gaba da baya ce waje annabna Maryama wa ummuhu aya muka sanya ibnu Maryam shine Isa alaihi salam wa ummuhu da mahaifiya tai ko wa ummuhu da mahaifiya tai muka sanya su aya muka sanya su kasance aya watan su biyu suka kasance aya Allah bai ce waje annabna Maryama wa ummuhu ayatani ba muka sanya ibnu Maryama da uwa tai aya guda biyu sai Allah ya ce waje annabna Maryama muka sanya ibnu Maryama Isa kenan wa ummuhu da uwa tai aya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya muna yace wallahi ahsanat farjaha fa nafakhna fiha
waja'alna
ha a cikin suratul anbiya'i a cikin suratul anbiya'i Allah ce waja'alna ha wabnaha ayatan kaga wani lokaci a fara gabatar da annabi Isa kamar nan cikin suratul mu'minun can kuma aka fara gabatar da ita na an ce waje al-nabna maryama wa ummuhu can kuma an ce waje al-naha wa ibnaha muka sanya ta da dayanta amma duk sun saka ce aya aya daya wata annabi Isa dana na maryam ba aya biyu bane aya daya ne saboda me saboda aya cikin mana na maryam ita ce aya cikin annabi Isa me aya cikin ta ta haifu babu miji wa ka haifa annabi Isa ne me aya cikin annabi Isa an haifai babu uba menene aya waye haifai ita na maryam zaka da ita da shi duk aya ɗaya ne ayar da zaka faɗi game da shi ita zaka faɗi game da ita zaka faɗi game da ita wa awainahuma ila rabbatin Allah ya ce muka kai su zuwa ga wani tsauni zuwa ga wani tudu zuwa ga wani jigawa wani wuri na inda ya tudu daga ƙasa zati qararin wa ma'id inda akwai matabbaciya wurin kuma akwai ƙoramunar ruwa suna gudana watan da yake tana nakuda da yake zata haifi ya da da yake tana buƙatar kulawa sai Allah ya kaita inda yayi nisa ga zafin ƙasa tunda garin su wajen sanyi ne yayi nisa ga zafin ƙasa a Dimash ne wannan rabbar take yayi nisa ga zafin ƙasa kuma bai cutu da sama ba shine ila rabbatin zuwa ga wani tudu zuwa ga wani tsauni zuwa ga wani jigawa zaki qararin ma'abuciya tabbata duk da tsauni ne amma ba abu bane wanda za a iya faɗowa a can saman akwai matabbata watan a can saman yayi label yayi label ba inda aka gudu a faɗo bane wama in kuma akwai ruwa can da me zaka yi tunanin to samayin suna buƙatar ruwa da abinci fa sai Allah ce zatu qararin wama in akwai ƙoramurin kuma waje ne matabbaci wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa karanta ta a cikin sallar asuba har sai da ya kawo wajen wannan ayar ko ayar da aka kafinta imam muslim ya fidda hadisi cikin sahihi ne yace haddathana harun bin abdullah qala haddathana hajjaj bin muslim an ibni jurayj ha قال وحدثني محمد بن رافع امام مسلم عن اسنادي كنن وتقاربا في اللفظ ده محمد بن رافع ده هارون بن عبد الله ملما مسلم نفرقو لفظين سو كسان ديك ده جونا ا cikin hadisin قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن حمام السناني كنن قال اخبرنا ابن جريج اسنادي يا داو يا كوما حديوا هانيا تفرقو هارون عن حجاج عن ابن جريج هانيا تبيو محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج ابن جرير يتي سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة بن سفيان عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن السائب يتي cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muna sallah as-subha sallah as-subha ya ba mu makkata a makka kuma mun ce wannan ayat wannan sura makkiya ce wata annabi ya bada sallar asuba a makka fastaftaha suratul mu'minina sai ya fara farkon suratul mu'minina ya fara qad aflahal mu'minun bayan ga mafatiha ya fara kanta suratul mu'minun hatta jaa dhikru musa wa haruna har sai inda yazo ambaton musa da haruna ita ce ayar da muka karanta summa arsalna musa wa akahu haruna inda muka tashi yau wata annabi tun farkon sura ne ya karanta sallar asuba yana cikin karantawa sai da ya kawo nan wannan ayoyin da muka tashi yau shine kuma arsalna musa wa akahu haruna bi sultanin mubin aw dhikra isa ko kuma inda ya kawo wajen ambaton annabi isa shine nan waje annabna maryama wa ummuhu aya watan yayi shakka cewa wadanne ayoyi ne shin aya ta 45 ne annabi ya kawo ko aya ta 50 ne annabi ya kawo bayan ya kawo nan sai ce akhadahu ta'allatun sai tari ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam fara ka'a sai annabi sai ya ruku'i don haka annabi ya taba karanta wannan sura sai da ya kawo wajen wannan ayoyin sai tari ya kama shi sai ya ruku'i zama abinda as-sunna ga mai bada sallah in tari ya kama kana cikin bada sallah kawai kai ruku'i yana yin tari ya kama annabi sai ya ruku'i wannan hadisi na cikin sahih muslim ko kuma ka zo kan manci ayoyi babu mai tuna ma sai kai ruku'i ko wani uzuri ya kama ka sai kai ruku'i haka annabi kai ga hadisi na cikin sahih muslim don haka wannan ayat tana cikin ayoyin sura tana cikin surorin da ake karantawa cikin sallah asuba kuma annabi yana karanta ta har ya kawo nan aya ta 50 da tari ya kama shi sai yayi sai ruku'i aya ta gaba sai Allah ke cewa ya ayyuha ruku'u
ya ayyuha ruku'u
Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ku ci daga kyawawan abubuwa halal kuma ku aikata aikin kwarai kaga nan ku ci ku yi aiki aiki yana zuwa bayan an ci abinci wata abinci ba shi yake tsayuwa da kai ne ba a cin abinci don shi abinci ne ana cin abinci domin a samu karfi a yi ibada domin a samu karfi a bauta ma Allah shine ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati kuma Allah ya kawo wannan bayan ambaton annabi Isa domin Allah ya kai su ila rabwatin zati qararin wa ma'in suna tabbaci ga ruwa koramuna wucewa ga icin da binu Allah da yace wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati kamar da muka karanta jiya kino haka sai Allah ya ce ku ci daga abubuwan kwarai wato ruwa da dabino abubuwan kwarai ne ruwa da dabino abinci ne na kwarai don shi ana wata biyu zuwa uku gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu abinda ake ci in ba da dabino ba da ruwa dabino cikin shi da sinadaran da yake iya rike mutum yana da sinadaran da yake rike mutum ya bashi duk irin vitamins din da ake bukata da irin calcium din da ake bukata da irin wasu sinadarai da ake bukata na jiki ya tafi Allah ya kira shi at-tayyibat abubuwa dadada abubuwa na kwarai Allah ya ce ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abubuwa sannan ku yi aiki na kwarai aiki na kwarai yana samuwa ne an ci halal at-tayyibat shi ma'ana ta yana nufin halal don shi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim imam muslim ya ce haddathani abu quraib muhammad bin al-ala muhammad bin al-ala bin quraib kenan qala haddathana abu muawi abu usama hammad bin usama kenan yace haddathana fubail bin marzuq qala haddathana adi bin thabit an abi hazim an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakacce ne baya karba sai tsarkakken abu wa innallaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni da shi fa qala Allah yace ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abu ku yi ayyuka na kwarai inni bima ta'maluna alim lalle ni sananne ne ga abin da kuke aikatawa wannan aya kenan annabi ya fassara abin da yake nufi da ita a cikin wannan hadisi na sahih muslim cewa Allah yana nufin a ci daga dada kyawawan abubuwa na halal sai ya ci gaba da cewa wa qala Allah yace ya ayyuhallazina amanu kulu min at-tayyibati bayan Allah ya kira manzanni da su daga kyawawa su daga halal su aikin kwarai sai ya ce ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wani kai imani ku ci daga kyawawan abubuwan da muka azzata ku na halal sai ya ce washkuru lillahi ku gode wa Allah shine ku yi ibada nan ya ce manzanni wa amanu salihan mu'minai ya ce musu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna in shi kuke bauta ma zaka abinci bai isa a ce shi don shi kanshi ba ana cin abinci ne domin a yi aiki ana ci abinci ne domin a bauta ma Allah haka mu san cewa na farko mu ci halal na biyu mu ci abinci mu samu karfi mu yi bauta Allah don shi babu kyawu mu ci abinci kawai ya miƙe yayi bacci sai ya kwanta shi ka sa obesity sai kai kiba kuma kiba ta rashin lafiya in diabetes sai zo kai ne in IDP ya zo kai ne, in komai ya zo duk cututtuka wanda yake cin abinci ya kwanta nan take, sai sai cuta ta kama shi, musamman abincin dare, musamman abincin dare, dan shi balarabe yake cewa man tagadda tamadda wa man ta'ashshata masha, wanda ya ci abincin rana yana iya miƙewa, amma wanda ya ci abincin dare ya tashi ya tafiya, watan a ta gefen lafiya babu kyawu ya kasance ka ci abinci da dare ka kwanta, za ka cin abinci mai nauyi ma da daddare, ta gefen lafiya da ta gefen ibada duk yana da matsala, mai ga musa bada cin tuwo mai nauyi shike sa ba ta aita shi kiyamul layli, yana da wahala in ka ci tuwo ka cika cikin ka, amma in ka ci abubuwa misali na kayan itace ya sai na salad na wasu abubuwa waɗanda ba su da nauyi, mafi yawa waɗanda suka kiyaye lafiyarsu, waɗanda suka san kansu ba su cin abinci mai nauyi da daddare, wannan al'ada ce wacce ta saba ma likitanci, ta saba ma ci gaba na samar da lafiya, wanda ya kamata wanda ke iya jaye mata ya jaye mata, da rana a ci abinci mai nauyi, da rana shi ɗaya a lokacin da ya kamata a ci abinci mai nauyi, amma da safe in ka ci mai nauyi bacci zai damun kai, kasance ba za ka iya taɓuka komai kasuwa ba, ba za ka iya taɓuka komai a office ba, ba za ka iya fahimta komai a makaranta ba, don shi ko makaranta sai a ce breakfast sai ƙarfe 10 sai ƙarfe 9 da wani abu, watan ana so dai ya kasance daidai lokacin da an fara aiki ta kwana, can da rana sai a ci abinci mai nauyi, da daddare kuma sai a ci abinci wanda baya da nauyi. Sai annabi ya tuno da fassara mana ayat thumma zakara rajula, sannan annabi ya ambaci wani mutum a matsayin misali, wannan mutumin yuqilu safara, yana doguwar tafiya, mutum mai doguwar tafiya alama ce ta an samu addu'a, idan mutum yana tafiya hadisi ya inganta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da addu'a uku karbabbu ne, cikin su akwai addu'an matafiyi, matafiyi don shi yana da kyawu idan mutum yana zai tafiya a ce wani kai muna addu'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi ibn Umar haka zai je umra, yace ya akhi sharikna fi du'aika, yace annabi ya faɗi wata kalima wadda bana son a bani duk abin da sama da ƙasa akan ta, annabi yace min ya kai dan uwana kai muna addu'a, wanda zai tafiya na cewa yayi addu'a, amma wanda bai da lafiya iske shi a ce yayi addu'a, wannan bai ganta da sunna ba, wasu suna ganin cewa ya iske mara lafiya an je gaisa ce kai muna addu'a, addu'an mara lafiya ana karɓar ta, to ya inganta ga sunna, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa matafiya yayi addu'a, amma bai inganta na cewa mai rashin lafiya yayi addu'a ba, ala kulli hal hadisin mu annabi ya faɗi mai doguwar tafiya ne mai nuna alama addu'a, ash'ata akbara, mai gizo ga kai mai kura ga kafafu, duk wannan alamun ansa addu'a ne, gizo ga kai yana nuna kana cikin kunci kana cikin damuwa, kura ga kafafu yana nuna kana cikin kunci kana cikin damuwa, shine amman yujibul muttaga idza da'ahu, watan kana cikin tsanani kenan, annabi ya faɗi watan wannan mutumin ya cika sharuɗan karɓar addu'a, ga yayi doguwar tafiya, ga yayi da gizo a kai ne, agbara, ga yayi da ƙura a ƙafafu ne, ya muddi yadayhi ila sama'i, kuma ya miƙa hannuwa zuwa sama yana addu'a, ya miƙa hannuwa zuwa sama, miƙa hannu zuwa sama alamun an san addu'a ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana inna Allah hayyun karim, Allah mai jin kunya ne, Allah mai karanci ne, ina jin kunya ɗayan ku ya miƙa hannaye ne sama yayi addu'a ya mai san mai su sufran babu komai ciki, don haka mutum ya daga hannu zuwa ga addu'a alama an san addu'a ne, sai dai daga hannu yana da ka'ida, bai da aka ga dama ka daga hannu addu'a ba, daga hannu yana da yana da hanyoyi guda uku kawai da ake yi ne, na farko Abdullahi ibn Abbas ya faɗe su a cikin sunan Abi Dawud, ya kasance an daga hannu kamar ana shan ƙwaryar ruwa, kamar mutum ya shan nono ga hannu ne, idan mutum yake riƙe ƙwaryar nono in zai sha ya riƙe ta da hannu biyu sai ya tara hannaye ne haka a sama yana addu'a, na ɗaya kenan, na biyu ko kuma ya ɗaga su sama, ya kasance cewa ya ɗaga su sama gaba ɗaya, shine wasu ke cewa an yi addu'a da bayan hannu, wannan ana yi ne addu'an mafi yawa bala'i, ya annabi sunna addu'an bala'i ga kafirai ko addu'an roƙon ruwa, sai daga hannaye ne sama sai an ga bayaza iftihi, sai an ga farin hamurcin shi, dagawa sama sosai, wannan yana cikin tsanani ake yi, wasu mutane sun zalunce ka ko ana fari a gari ana neman ruwa ko an shiga cikin wani bala'i ana buƙatar Allah ya dage wannan bala'in, sai daga hannu zuka sama, ba addu'a bayan tayin hannu babu ta, amma dagawa ne ake sama, yayi kamar hannun ya koma bayan tayin hannu ake yi, ta uku kuma yadda ake daga hannu shine daga hannu a daga yatsa dai, mafi yawa yayin annabi cikin hudu ba yake addu'a yatsa dai yake dagawa, doka illimin yanzu cikin hudu ba yana addu'a sai ya daga yatsa maimakon ya daga farce gaba ɗaya sai ya daga yatsa dai, to annabi sallallahu ya faɗi wannan mutum mai daga hannuwa guda biyu sai ya daga yatsa dai, to annabi sallallahu nan ya faɗi dukkan sharuɗan karɓar addu'a, wannan mutumin yayi doguwar tafiya yana da gizo a kai ne yana da kura a kafata gai ya daga hannaye nai ya rabbi ya rabbi kuma yana kin Allah da ya rabbi ya rabbi addu'a da ya rabbi tahi addu'a da Allahumma ya rabbi in kace ya rabbi abinda kake nufi shine ya Allah wanda ya ban jiya wanda ya ban rayuwa wanda ya yi ni musulmi wanda ya yi min ni'ima wanda ya ban arziki wanda ya ban abinda nake duk ya shiga cikin ya rabbi dan shi Ibn Qayyim yace sunayen Allah suna shigewa cikin sunayen Allah guda uku dukkanin sunayen Allah ko da shiga cikin ma'anar Allahu al-Ilahu idan suna ma'anar wanda suke ma'ana abauta mai ne ko shiga suna ar-Rabb in wanda suke magana yayi ni'ima ne ko shiga cikin ar-Rahmanur Rahim ar-Rahman idan suna magana wani jinkai da Allah yawa mutun ne don haka ar-Rabb in kai wa Allah da ar-Rabb ya kai roƙe da Allahumma abinda Allahumma ya wanda nake bauta ba abinda ai ar-Rabb shine ya wanda ya ban jiya ya ban shekaran jiya ya halice ni ya bani babu to Allah zai fi jin dadi yabo ne kake wa Allah in kace mai ya rab naka wannan mutum ya cika dukkan sharuɗan karba addu'a amma matsala dai wa mat'amuhu haramun abincin da yake haramun ne cin haramun yana hana amshi addu'a cin haramun yana hana amshi addu'a wa mashrabuhu haramun abin da ya sha na haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da yasa na haramun ne wa guziya bil haram an ciyar da shi ko an karyar da shi kumallo da haramun fa anna yustajabu li zalika annabi yace za an samu irin wannan wata ne mai maki ya za duk shara'in rashin an sa kuma ya cika sharuɗan karba addu'a sai zo roshi abubuwa ne da cin haramun don haka Allah yace ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati ya ku manzanni ku ci daga halal daga dadada daga kyawawan abubuwa da kuka nema ta halal hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari kitab al-jumu'a da kuma cikin sahih muslim kitab as-siyam daga hadisi abdullah bin amr bin al-as yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min nabiyyin illa al-ghanam babu wani annabi face sai da yake kiyon tumaki domin ya kasance ya ci halal qalu wa anta ya rasulullah suka ce har da kai ya manzo Allah kai kiyon tumaki qala na'am kuntu araha ala qarariqi ahli makkah na kasance ina kiyon tumaki akan wani yanki da mutanen makka suke bani watan yayi aiki na halal haka ya inganta cikin sahih bukhari har yanzu dazu wannan hadisin kitabul buyu ne hadisin yake wannan kuma a cikin kitabul jumu'a daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi al-As wannan daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna daud alaihi salam kana yaakulu min kasbi yadihi annabi daud ya kasance yana ci daga aikin hannu ne don haka ci daga halal yana sa a karba mamutun addu'a sa'ad bin abi waqas ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa an same addu'a kana da cewa tib mata maka yustajab da'watuka ka kyautata abincinka sai a karba maka addu'arka don haka mu kyautata abincin mu sai mu samu Allah ya karba addu'an mu cin halal yana ɗaya daga cikin dalilin da ke sa a karba addu'a sai Allah ya ce wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa inna hadhihi ummatukum
ummatan wahida wa ana rabbukum
fattaqun قال تو ان هذه امتكم امه واحده wannan dai yace al'umma ku al'umma daya wanda aka ambato ma wayannan annabawa wato dukkanin su kowa tauhidi yake kira kuma dukkanin al'umma da Allah yake al'umma daya ce akan addini daya akan bautar Allah shi kadai saboda Abdullah bin Abbas ba mu labari a cikin sahih al-Bukhari kafin a fara daga baya a samu bautar su wudda da ya gusa da ya uka da nasara da mutane suna akan addini daya akan bautar addin bauta daya kuma akan shi Allah ya aika annabi Nuhu da shi Allah ya fara ba mu labari shine wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma ku al'umma daya ne wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangijinku ku ji tsoro na ku samu takawa fatakatta'u amrahum bainahum zubra sai suka rarraba al'amarin su gunto gunto kullu hizbin bima ladaihim farihun ko wace kungiya tana alfahari da abin da aka gare ta aka raba addini Yahudawa suka kasu kashi 60 da taya Nasara suka kasu kashi 62 wannan al'ummar ta kasu kashi 63 annabi yace dukkanin su wuta suka yi illa daya aka ce wace ce daya yace wadda take bisa abinda nake bisa yau da ni da sahabbaina don haka rarrabuwa a addini kowa ya ga kungiya ta yayi daban gefe wannan matsala ne sai a kiyaye akwai bambanci kungiya shine abinda ya sa amantan Allah da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma irin mazhabobi mazhaban Malik mazhaban Shafi mazhaban duk an tashi ta ce mazahibu ahlus sunna wannan mazhabobi ne na ahlus sunna wato bambancin su a furu'a ne ba bambancin su a aqida ne ba matsala shine a samu wasu kauce suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kauce suna cewa shehi wani shine Allah wasu kauce suna dauka sifofin Allah suna ba wani wannan shine matsala shine Allah ya hana amma ya kasance cewa wayannan muhajiruna ne wayannan al-ansaru ne wayannan kaza ne wayannan aiki kaza suke wayannan kungiyar su marayu suke taimaka ma wayannan kungiyar su zamarawa suke taimaka ma wayannan kungiyar su wa'azi suke fita suna yi wayannan koyar da addinin Allah suke sanan babu tahazzub babu kira zuwa ga kungiyanci in kai ba dan kungiyar mu kake ba ba abin ka sallah in kai ba dan kungiyar kake mu kake ba daidai kake ba in kai ba dan kungiyar mu kake ba addini ba daidai ba har ya kai ga musulmi ya isko wani musulmi na sallah ya jira sai ya gama ya kabbalta kashi wai saboda bai san mazhabar da yake ba bai san kungiyar da yake ba annabi ya ce idza ataitum salata fa'tuha biwaqarin wa sakinatin fama adrakum fasallu fama fatakum fa'timu in kuka zo kuka iska ana sallah kawai ku jona ku cigaba da sallah duk abin da ku samu ku sallata abin da ya rage kuma ku cika daga baya amma ya kasance sallah ba a diyawa ne yankan wani ba a ci kuma yana cewa ashhadu an la ilaha illallah yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah gaskiya in kai to ga wani ba a karba domin dan kungiya kaza ne dan jama'a kaza ne shi Allah ya ce fatatsa'u amrahum bainahum jubura suka rarraba al'amarin su tsakanin su kungiya kungiya yanki yanki kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane hizbi kowane yanki cikin su yana alfahari da nashi wannan take mata hazzub shi abaye da kyawo in zamu tsaya anan domin akwai tambayoyi da aka izo ta hanyar Facebook wanda ke su zamu ansa a yau insha Allah gobe zamu tashi daga nan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida Allah ya abinda muka faɗi daidai Allah ya karba wanda muka kuskure Allah ya shafi a zukatan mu ya shafi a cikin littafan mu Allah ya makana tambayoyi bismillah
malami wannan tambaya na farko yana cewa dan Allah malam ana iya maimaita sallar istikhara ko kuma ana iya yi sau daya ba sai an ƙara maimaitawa
sallar istikhara wannan yana daga cikin tambayoyin da ake yawan yi in ni sallar istikhara sau daya yayi ko sai na maimaita asalin kai sau daya yayi amma yana halatta kai ta maimaitawa har ka samu natsuwa akwai hadisi ne zuwa ga Anas yana cikin ibn sunni ya ruwaito shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita istikhara sau bakwai amma hadisin bai inganta ba daka cewa a maimaita da nan ba kaza bai inganta ba amma yana halasta ka maimaita har ka samu natsuwa bin ba ya bada fatawa cewa yana halasta istikhara in kai ka maimaita har lokacin da Allah ya sa ka samu natsuwa amma in kai dai dai kai kuma istikhara ba mafarki ake ba ba za ka zo kai mafarkin cewa eh wannan abin shine daidai ba ba wani ke gaya ma ba zai yi kai istikhara istikhara na farko addu'a ce ba dole Allah ya karba ba zai kai istihara ka ba Allah zabi Allah bai zan bai kadi addu'ar ka ba saboda me wa maqamuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil haram fa anna yustajabu li zalika annabi ke za an sama wannan a wata riwaya fa anna yustajabu lahu saboda haka istihara addu'a ce ba dole in kai a karba ba na dauke ne na zai yi a karba yanzu kace baka yi wani mafarki ba dole bane mafarki baya cikin sharadi ko kaga wani abu kayi wani abun da daga baya sai kaga abinda baka so to in Allah ya karba kai istihara kai abinda Allah ya zaba amma kuma kaga abinda baka so to inda kai wancan da babban masifa ce wanda tafi wannan zaka zai yi kasance an zaba maka a hafu garai ne wayannan abubuwan duk kai su wannan tafiya in kai taran litinin to zaka kare amma in kai taran ran talata to kariya biyu zaka yi a hannuwa kafa duka istighara ki Allah zaban maka yana tafiya yin litinin sai kasance kai kariya daya kaga an zaban ma abu ne wanda yafi sauki gare ka ala kulli hali yana halatta ai istighara so daya ko so biyu ko so uku ko so nawa mutum yayi ma har ya samu natsuwa wallahu ta'ala alam
mai wannan tambaya ta fiti cewa salam malam Allah kara lafiya malam zan yi min mashirin da azumi na a bakina
eh wannan shi ma yana daga cikin tambayoyi mu wanda ke ba wasu haraji na farko in baka natsu kai ba kakkai yin makilin ba da azumi ba mustahabbi bane ba wajibi bane ba farilla bane amma halas ne yana halatta ni ka kare azumi abinci makilin ba abinci bane mi ka kai azumi wucewa abinci zuwa ga uwar hanzanya ma kin ba zuwa uwar hanzanya yake wucewa ba zaka mai azumi ina iya mace tana iya jin gishiri yayi ta tohe ga halkin ta taji abin da ya shiga cikin halke baya kai azumi abin da ya kai ga uwar hanzanya yake kai azumi wannan kuma makilin baya yi don haka in kana iya wannan fatawar duk mallamai ne na wannan zamanin da makilin yanzu abinda wanda ke jin haraj ciki yake sai gane a lokacin annabi babu makilin lokacin sahabbai lokacin tabi'i lokacin magabata abu ne wanda akwai yanzu toothpaste zaka toothpaste na kai azumi ko ya kai azumi za a kai ga manyan malamai na wannan zamani duk sun ba da fatawa dukkanin su cewa al-ma'jun ake cewa da larabci ma'jun baya kai azumi ko kai amfani da shi babu matsala domin ba abinci bane kuma ba cin shi ake ba in baka gansu ba kada kai ba wajibi bane ba musahabi bane ba dole bane ka sa aswakin ka yin aswaki ya fi lada wallahu ta'ala a'lam
malami wannan tambaya na ce assalamu alaikum malam Allah ya kara mu malam lafiya da takwana amin ya rabbi malam idan liman da ba da sallaci ba sai yayi karatu ba ina buƙatar karin bayani game da karatu ma mu a cikin sallah
in liman na ba da sallah dole sai yayi karatu shi wannan shakka babu mai sabani cikin malamai cewa liman sai yayi karatu abin da ake sabani shine mamu zai karatu ko ba zai karatu ba na farko inda mamu yake bayyana inda liman yake bayyanawa na musabani yake mai karfi cewa mutum zai karatu ko ba zai karatu ba sabani ne mai karfi mun yi shi a karatun mu na sifatu salati da dogon bayani mun yi shi a karatun bukhari da dogon bayani mun yi shi a karatun muslim da dogon bayani mun yi shi a karatun sunan abi dawud da dogon bayani ba sai na maimaita bayanin ba zan zabi abin da nake ganin shi yafi zama mai karfi ina ba da shawara a yi karatu ko da liman na yi amma a sarke dalili ko shine Abu Hurairah radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran an yi sallah ya ce juyo sai yace wace karatu bayana sai wani yace ni ne karanta da sabbi sunan rabbikal a'la sai Annabi yace na san wani yayi jayayya da ni a cikin sallah wata farkon lamari Annabi yana gama sallah sai yace wa karatu bayana wani yace ni sai Annabi yace kada wanda ya karatu bayan liman cikin ku sai dai da Fatiha yace kada wanda ya karatu sai da Fatiha daga baya sai wani karanta sabbi sunan rabbikal a'la sai Annabi sai yace wayayi karatu bayana sai wani yace ni karanta da sabbi rabbikal a'la ita ma annabi shi karanta sai yace laqad araftu kullu laqad alimtu anna ahadakum khalajaniha na san wani ku yayi jayayya da ni akan wannan sai Abu Hurairah yace sai mutane suka daina karatu ga inda liman ke bayyanawa wannan shine kwata kwata hujjar masu cewa idan liman na bayyanawa ba a karatu Abu Hurairah radiyallahu anhu sai yace fantahan nasu anil qira'ati fi ma yajharu fihi al-imam bil qira'a sai mutane suka daina bayyana karatu inda liman ke bayyanawa sai sai muka samu hadisi cikin sunan Abi Dawud ingantacce bayan annabi ya wuce Abu Hurairah yana karanta suwa wani ya tambaye shi ya zan yi in karanta Fatiha ka ce annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha cikin kitab ba sai Abu Hurairah ya ce karanta ta sirran tina sai ka karanta ta cikin ranka sai muka samu Abu Hurairah shi ma da rawaito hadisin cewa mutane sun daina karatu bayan annabi inda yake bayyanawa yana ba da fatawar cewa a karanta a boye a cikin rai wannan kaulin insha Allah shi yafi inganci in ka zabi kaulin kada a karanta akwai wanda suka tafi akan wannan kaulin ba laifi bane insha Allah wallahi ta'ala a'lam amma inda liman ke yin asake shi za a yi karatu inda liman ke asake shi za a yi karatu in ba inda hanafiya ba wallahi a'lam
wannan tambaya ke cewa salam ina wa malam fatin sai malam tambaya ta ita ce idan lokacin da ina yaro karami wata tsohuwa ta taba aiki na naira 5 na siyo mata wani abu sai na gudu da kuɗin to yanzu malam ga shi yanzu na girma kuma abin yayi min tsaye a rai kuma yanzu na san ba ta rayu saboda ko lokacin da ina yaro tsohuwa ce tuku to malam ya zan yi
ta kiyasta naira da ɗinta a yau kai mata sadaka kai ta yi mata addu'a duk wanda ya zalunci wani abu bai san inda zai samu ne ba to yayi mai sadaka ya ta yi mai addu'a don haka ta yi addu'a Allah ya gafarta mata tunda ka kyautar zakin tarar sannan kai mata addu'a da kuɗinta insha Allah an ji lahira za ku wanye lafiya insha Allah wallahu ta'ala a'lam musamman ma lokacin da ka ce kana yaro karami ne alƙalami bai isa hawanka ba wallahu a'lam
ya dan ta sai ki cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum na azumi yayi da tun gumba har wasu
ruwa su ta fito a bakinta ya hukunta azumin sa yana nan ko sai ya tudda gumba kai ya haɗe gashin jamba gashin da ke tsara ne suke wannan baya kare azumi wannan baya kare azumi yaron ne yana jin yunwa wani abu ne daga cikin ciki ne zaka sai ya tsuwa ya kofar baki ne kawai
sallan malamin ko ya halatta tin din da ake yi na kafin na tarihin annabawan da sahabbai?
Ban sani ba, wallahi ta'ala.
Malam ku ne tambaya ta kanki cewa malam ko ya halatta bayan sallar farilla ne mun ko wani daga cikin mamu ya jagoranci addu'a, addu'ar bai daya.
Ah, da kamata ba, bayan an gama sallah wani baya jagoranta addu'a bai daya, shehu dan kuriyo ya ce yin haka bid'a ne, yin addu'a da sauti daya ba haka aka gada ba, abinda aka gada daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kowa yayi addu'a tai shi kadai, kowa yayi arkan ne shi kadai, sannan yayi addu'a tai shi kadai, wannan shi fi dacewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wancan na magana cartoon saboda akwai sabanin malamai da yawa, don haka ajiye ta a nan yafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.